Mai sauraro, assalamu alaikum, barkamu da warhaka. Muhammad Awal Suleiman ne ke muku lalle marhaban ta cikin wani sabon shirin Najeriya a yau daga nan Daily Trust. Dan ranar 1 ga watan 2 a irgen kalendar miladiya, ana biki ta ranar hijabi ta duniya. A wannan shekaran, al'ummar musulmi mata a faɗin duniya suna shirya taruka da bita domin tattaunawa akan kima da martabar hijabi. Wannan ba iya ƙasashen Turawa ko ƙasashen Larabawa kaɗai ya tsaya ba, har da ƙasarmu Najeriya. Shirin Najeriya a yau wannan lokaci ya dubi yadda matan ke sanya hijabi. Ya tattauna da waɗansu fitattun mataye waɗanda suka shahara wurin saka hijabi. Ya tattauna da malamai dangane da wani irin hijabi Allah tabaraka wa ta'ala ya umarci mata su sanya. Ku biyo shirin sannan a hankali. Farfesa Sa'adatu Hassan Liman malamar jami'a ce, kuma mai matakin gangaren a harkar karantarwa da ilimi irin na boko. Ta yi mana bayani dangane da dalilin da ya sanya take saka hijabi, kuma take harkokinta da shi ba tare da jin ɗar a zuciyarta ba.
Alhamdulillahi, a matsayina na 'yar boko, ina son in fara da cewa ai kafin in zama 'yar boko ni musulma ce. Ni musulma ce saboda haka dole duk yadda zan tafiyar da rayuwana musulunci ya rigaya ya gindaya min ka'idoji. Daga cikin ka'idojin da musulunci ya gindaya min shi ne maganan yadda zan fitilta kaina idan zan fita da waje, ko kuma in ina gida idan dai waɗansu wanda ba muharramai na ba suka shigo, to yanda zan fitiltar da kaina. To shi yasa kaga duk inda zan fita nake sa hijabi, saboda abinda addini ne ya gindaya min, ba wai abinda a mutum mace za ta zaɓa ne ma ranta ga abinda take so ta yi ba. Idan aka ce addini ya riga ya gindaya, to kuma ba wani zaɓi a ciki, sai dai son zuciya.
Na'am. Prof, so da dama ana nuna ƙyama ko bayyana masu saka hijabi a matsayin waɗanda ba su waye ba, ko kuma ba su kai wani mataki na sanin menene duniya ko rayuwar duniya ba. Ya kike ji duk lokacin da aka alakanta masu sanya hijabi da irin wannan munanan kalamai?
Na'am. To ai shi wayewar duniyan da kuma sanin ya kamata da kuma duk abin da ake nufi a duniyan, in dai har wayewa ce ta ci gaba, to ai musulunci ya sauko da ita. Allah subhanahu wa ta'ala shi ya sauko mana da su a cikin Qur'ani. Ba wani fanni na ilimi da ba za ka same shi a cikin Qur'ani ba, daga science zuwa humanities zuwa social sciences zuwa ko menene, tushensa yana nan al-Qur'ani. To kuma waye wanda duka muke gadara da shi yanzu nan, idan ka duba a da can lokacin can baya, musulman musulmi suka yi kokari suka fito da duk wasu abubuwa da ake neman ilimin su a yanzu nan. Kuma musulman nan namu waɗanda suke jin ka'idan musulunci ne, ma'ana da maza da mata, cikin maza da matan nan waɗanda suke jin ka'idan da Allah ya saukar da shi akan maganar hijabi. Mata sun fitar da abubuwa akan falsafa, akan akan sciences da sauransu, da duka ilimi da kake zamani na zamani da ake tunfiya da su yanzu nan, duk suka fitar da su. Kuma mutanen da mutane da suke sa hijabi, abinda nake ƙoƙarin faɗa a nan wurin shine hijabi baya rufe ma mace ƙwaƙwalwa, ba yana shiga cikin ƙwaƙwalwar mace ne ya rufe mata da iliminta da sauransu duka ya watse, ba haka yake ba. Ba kuma yana nufin ta sa kaya ne inda za ta fito kamar dodo ba haka ake nufi ba. Abinda kawai Allah subhanahu wata'ala yake ƙoƙari ya yi mana a nan wurin shine in za mu fita mu rufe jikinmu saboda mu kare kanmu daga wasu masifu da ake tunani za su same mu. Kamar ni gani profesa ce, ina yawona, ina komai da komai, kuma ina harkokina ba inda bana shiga, ba wai a Najeriya kawai ba, har a duniya, da wannan ilimin da Allah ya bani da kuma hijabin, duk inda zan shiga a duniya ina shiga da hijabi na. To ba ni kadai ba, akwai manya-manyan mata a duniya waɗanda masu sa hijabi ne, kuma iliminsu bai hana su sa hijabi ba.
Farfesa Sa'adatu Hassan Liman da ke Jami'ar Jihar Nasarawa, Kefi a Najeriya. Mun tattauna da waɗansu mata dangane da dalilan da suka sa suke sanya hijabi.
Sunana Fatima Sulaiman, ni ce Amira na Muslim Student Society of Nigeria Nasarawa State. To alhamdulillah, na farko ni mata aure ce kuma na karanta community health extension workers. From there naje Abu Zaria, that's Abu Teaching Hospital, na karanta community health officer. Daga nan kuma yanzu haka ina shirin zuwa Dutsen Masha Allah for my abuna further studies. Ni ina amfani da hijabi kwa sho, kuma a kowane lokaci ina jin wani nishadi da farin ciki duk lokacin da na gani cikin hijabi, saboda hijabi kariya ce, hijabi mutunci ne, hijabi riga ce wadda duk ƴa mace wadda ta sa wannan to ta siyar makanta mutunci. Saboda in muka duba a kowane lokaci duk mace in ta kasance cikin hijabi, wallahi ta fi jin ta cikin natsuwa da nishadi, because she is covered. Duk wata tsautsayi da za ta same ki in kina cikin hijabi, to wallahi alhamdulillah you are covered. Inda yasa nake amfani da hijabi, saboda na farko ibada ne, kuma Allah ya umurce mu da mu yi amfani mu saka hijabi. Na biyu kuma shine ni karan kaina, saboda na lura cewa hijabin nan fa ita ce mafi mahimmancin shiga da ya kamata a matsayina na ƴa mace in yi. Saboda duk lokacin da na sa hijabi in na fita, wallahi ina ji na nishadi nake ji, ina ji na cikin wani dadi ne, like kaman irin total natsuwa dai ina samu. Kuma a duk lokacin da na ko ina na tsinci kaina in dai har hijabi ne a jikina, to alhamdulillah ina ji na am okay. So gaskiya ina sa hijabi ne saboda shine the best dressing din da ya kamata a ce nayi a kowane lokaci, saboda kuma shine mutunci na. Mutane suna yawaita kalubalantar mata masu amfani da hijabi, to amma mostly ni karan kaina in naji su sun faɗi haka, ni fa kallon su nake a matsayin marasa su ne wanda basu waye ba, because in ba rashin wayewa ba ba za ka taɓa kallon wanda take cikin mutunci ka ce a wai wata waye ba, saboda kawai tayi shiga mafi daraja.
Sunana Joya Ismail Ahmad. To abinda yasa nake son saka hijabi, na farko dai shi saka hijabin kai tsaye umarni daga Allah madaukakin sarki, wanda ya zo a cikin Alkur'ani mai girma suratul Ahzab aya ta 59, inda Allah yake cewa ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alayhinna min janabibihinna dhalika adna an yurafna fala yudhinna kana Allahu ghafurur rahim. Inda yake cewa kai annabi ka cewa matan aurenka da ƴaƴanka da matan mu'mini su kusantar da kasa daga manyan tufafi dake a kasan su, wannan shi ake nufi da hijabi. So umarni daga Allah, kuma mun san haƙƙin Allah da ke kanmu a wurin bin umarnin sa. Sannan na biyu kuma kariya ce babba, kariya ce da kuma nuna ƙima da darajarmu a wurin musulmai ƴan uwanmu da kuma waɗanda ma ba musulmai ba. Sannan na uku kuma hatta ma a ɓangaren kiwon lafiya an tabbatar da cewa hijabin na da matuƙar kariya, yana matuƙar ba wa jikinmu kariya.
Shirin Najeriya a yau kuke sauraro daga nan Daily Trust. Kuna iya sauraron shirin a lokacin da kuke so a shafinmu na Aminiya da dailytrust.com. To madalla, kafin yanzu kun saurari dalilan da suka sa waɗansu mata ke sanya hijabi a Najeriya. Yanzu kuma ga wata malamar addinin Musulunci da bayani dangane da irin hijabin da Allah tabaraka wa ta'ala ya umarci mata su rika sanyawa.
To shi Allah subhanahu wa ta'ala ya gaya wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, ya gaya wa matan shi da matan mu'minai su tufatar da tufafinsu zuwa ga ƙasa, sannan su rufe ganinsu daga mazajen da ba nasu ba, kuma kar su kaga kenan da aka ce su tufatar da tufafinsu zuwa ga ƙasa, ana nufin hijabinsu ko mayafinsu ya zama ya je har ƙasa kenan. Sannan kar su bayyanar da adansu ga waɗanda ba mazajensu ba, ko kuma waɗanda suka zama maharamansu. Allah subhanahu wa ta'ala ya manshinin ɗin waɗanda suka zama maharamai, wanda su in sun ga ganinka ba tsaraici ba ado. Kuma su rintsa ganinsu kada su kalli mazajen da ba nasu ba. Duk dai a cikin ayar da ta zo da hijabin ne, Allah subhanahu wa ta'ala yi magana wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kalar yanayin tufafin. To sai malamai suka yi sharhi a ƙarƙashin wannan, suka yi tafsirin ayar. Abin da ake so mata su ringa za shi ne kimar, malamai sun ce kimar daban hijab daban. Yanzu wannan hijab da muke sa something like kaman abun fashion ne. Shi kimar sai ya cika sharuɗa, yana da sharuɗa guda bakwai. Na farko, wanda ba zai ga gari ba, ma'ana ba a iya ganin shi ba bai showing ɗin jikinka ba, inda za ka saka shi kaman mayafi, ka ɗaga shi to ba za ka kallo wanda yake gabanka ba.
Na'am.
Sannan ya zama mai kauri, kuma kai ya zama mai ado, wanda zai ɗau hankalin wani kenan. Wanda zai burge wani ba wani abin sha'awa ba, abinda ake so kai sutura ake so, kai sutura ake so ya zame miki ke matsayinki na mace. Har ana ba da sharhin hijaban da matan Madina suke sawa ƙarƙashin wannan ayar cewar wajen ka kallo matar Madina tana tahowa kai kai tunanin bukka ce aka dasa ta saboda kaurin kimar ɗinsu kenan. Ai kaga da ba wai hijab wanda ake dinkewa a cire hannu a wani ba, amma ana nufin kimar ɗin abinda za ka lullube jikinki. Abinda ake lullube jikinki ba tare da ya fitar da shape ɗinki ko wani halittarki ba. Sannan marga mun san abinda ake nufi da hijabin da mace ake so ta yi, ai ya'ani ana nufin ta yi hijabi ta zama ta sa shamaki tsakaninta da wanda ba muharraminta ba na daga cikin surar da Ubangiji ya mata. Shi yasa aka ce gaba ɗayan mace al'aura ce in banda fuskarta da tafukan hannayenta.
To malama, misali a wannan zamani da muka tsinci kanmu, hijabai da mata suke sanyawa, menene hukuncinsa a addinance? Tunda kin bayyana mana batun cewa kimar ake magana, kuma kin yi bayanin yadda yake. To yaya hukuncin wannan mayafi da yanzu ake amfani da shi a matsayin hijabi?
To mayafi normal mayafi kake magana wannan?
Da shi hijabin namu da kuma mayafi da ake yafawa.
To mayafi dai baya tsaye daga cikin abin da ake nufi da hijabi. Saboda ai abin da ake nufi ma hijabin mace da za ta fita da shi shine hijabin ta. Ko in ce kimarinta na sallah. To kaga kuwa jalabaya sallah. Me yasa jalabaya sallah bai cika sharuɗan hijabi ba koda da guda ɗaya? Kai koda da yanda ake yafa shi ma kana kina sallah ifado, kin ga aiki ya shigo cikin sallar ki, dan haka baya cikin salon sahun abubuwan da ake sa shi a cikin mayafi. Ko dai muna sa shi ne, wayansu in ka musu magana su ce a taqwa hakuna tsoron Allah a zuciyake. Shi ko hijabi da muke sawa yanzu, wani ya ɗauko hanya, wani kuma bai ɗauko hanya ba, sai dai a ci gaba da kira ko Allah zai sa da kaɗan-kaɗan mata su gane su koma da yanda shari'a ta yi magana.
Da cika yi maganar gyale, kamar misali a baya da mata suke sanyawa sai su ɗora gyale a kai, yaya? Duk da a wani lokacin sai kika kamar ya zama kwalliya, amma ba ki ganin jikinsu, waɗansu kuma surarsu ba ta bayyana, sai dai ki ganta dai a matsayinta dai mace dai gata nan, amma ba za ki ga surarta.
A baya da aka ƙirƙiro ta daga ƙasashen Larabawa, su a ƙoƙarinsu na yin kimar ne yasa suka yi a baya. Duk a baya asalinta, in banda yanzu da zamani ya zo ƙara zamanantar da ita, za ka same ta mai faɗi, mai girma haka, ko kuma ka same ta after dressing ce. To amma abin da ya lalata ta, wato mu mata ne duk wani abu da in ba shedantar da shi ba, an zamanantar da shi ba, bai fiye ɗaukan hankali ba. Inda za ka samu abaya ta matan Maghrib a yanzu haka, za ka same ta koda irin kayan gwanjon Saudiya ne, irin kayan Laraba, za ka same ta jibgejiya kuma mara kwalliya baƙaƙiran. Sai dai ke ki zo ki saki ta shefin ɗinta, misali. To sun kwatanta ne a tunaninsu na su yi kimar don ya zama ya lullube jiki, ko kuma an ɗora shi a kan kaya ɓoye kwalliya. To kuma sai aka zo aka zamani ya sa aka sa mata ƙyale-ƙyale. Ƙyale-ƙyalen nan shi ya fitar da ita daga salon hijabi da ake magana.
To masu sauraro, da wannan bayani na malama Rabi'atu Abdulhamid, shirin Najeriya a yau na wannan lokaci ya kawo ƙarshe. Sai mun sake haɗuwa da ku a shiri na gaba da izinin Allah. Ni Muhammad Awal Suleiman da na shirya kuma na gabatar nake sallama da ku daga nan Daily Trust. Ku huta lafiya.